Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan masu azumi kuma an yi saboda lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 18 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba Makeri da kanin labarai.
To Ibrahim, a jiya Litinin sojoji da ke bangarorin da ke fada da junansu a kasar Sudan na kokarin mallakan Khartoum babban birnin kasar sun yi ikirarin samun nasara yayin da adadin mutane da suka mutu a rikicin ya haura 180. Babban lauyan gwamnatin Amurka Mark Garland ya gana da takwarinsa na kasar Ukraine domin tattaunawa akan hukunta duk wanda ke aka samu da laifi lokacin yaki ko kuma mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine. Kana a Najeriya kuma, Najeriya ta bada amincewanta ta wucin gadi ga yin amfani da rigakafin malaria R21 wanda Jami'ar Oxford ta yi a cewar hukumar kula da ingancin magunguna ta kasar a jiya Litinin.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya shirya buɗe baki don karrama musulmi da ke azumtar watan Ramadan.
Duk wanda ya gayyace ka walima a gidan shi ko a wurin aikin shi ya karrama ka kuma ya mutunta ka kuma ya dauki ka da muhimmanci. Balle a ce ka saka ma Amurka wadda take da girma a duniya baki daya kuma take da muhimmanci.
A jamhuriyar Niger kuma gamayyar kabilun kasar ce ke kokarin yin alheri da kowa albarkacin watan na Ramadan. To kome kungiyar za ta yi masu kuma sojojin kasar da ke fagen fama?
To abinda za mu musu tunda karfin mu bai kai ba mu she mu kama tare da su shine mu sa su cikin addu'o'i, mu sa kasa kun baki daya cikin addu'o'i.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sakkwato ke gabatarwa. Za kuma a ji karatun Alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan Ramadan. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya Litinin, sojoji bangarori da ke fada da juna na neman mallakan Khartoum babban birnin Sudan sun yi ikirarin samun nasara yayin da adadin mutane da suka mutu a cikin rikicin ya haura 180 a daidai lokacin da Washington da wasu kungiyoyin kasa da kasa da manyan birane a fadin duniya ke kira da a gaggauta tsagaita wuta. Mazauna Khartoum sun ce suna jin ƙararrun jiragen yaƙi da kuma makaman kakkaɓo jiragen a daren ranar Litinin yayin da tashin hankali tsakanin sojojin Sudan da jami'an tsaro na musamman yake shiga wuni na uku. Volker Perthes shi ne wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan, ya faɗa wa manema labarai ta bidiyo daga birnin Khartoum a jiya Litinin cewa an kashe aƙalla mutane 185. Kana sama da wasu 1,800 suka jikata tun daga rikicin da ta barke a ranar Asabar. Akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu zai ƙaru ganin yadda mutane da dama da suka jikata ba su iya zuwa asibiti domin samun kulawa. Wata ƙungiyar likitocin Sudan ta ce rikicin ya kuma lalata asibitoci da dama a cikin babban birnin. A jiya Litinin ne dai babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya sake yin Allah wadai da barkewar rikicin, kana ya kira ga shugabannin sojin Sudan da na hukumar tsaro na musamman da su gaggauta daina faɗar domin maido da zaman lafiya da kuma fara tattaunawa. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya gana da takwarinsa na kasar Ukraine domin tattaunawa akan hukunta duk wanda aka samu da laifin yaki a lokacin mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine. An dai baiwa Iran ta yin shiga tsakanin Ukraine da Rasha domin neman hanyar kawo ƙarshen yakin, amma manyan jami'an diplomasiyyar Ukraine sun yi fatali da ta yin. An yankewa wani mai sukar lamirin fadar Kremlin hukuncin ɗaurin shekaru 25 saboda ya yi Allah wadai da mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine. Vladimir Murza yana kallon hukuncin da aka yanke masa a matsayin ana sane da aikin da yake yi. A jiya Litinin, jakadun kungiyar tarayyar Turai sun tattauna a birnin Brussels akan shawarar da wasu kasashe suka dauka ta wato dora haramcin wucin gadi akan hatsi da wasu kayayyaki da ake samowa daga Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da ingancin magunguna da abinci ta Najeriya ta faɗa a jiya Litinin cewa Najeriya ta ba da amincewar wucin gadi ga allurar rigakafi na malaria R21 wanda Jami'ar Oxford ta yi, inda ta zama ƙasa ta biyu da ta ba da amincewarta bayan da Ghana ta amince da maganin a makon da ya gabata. Ba a saba ganin irin wannan amincewar ba, wanda aka yi kafin fitar da bayanai akan matakin ƙarshe na gwajin rigakafin. Amincewar wucin gadi na yin amfani da rigakafin malaria R21 ya biyo bayan wata shawara ce da aka ɗauka, kuma za a yi amfani da tsarin ba da rigakafi na malaria da hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO da kuma kokarin aiwatar da tsari da ya dace, a cewar hukumar kula da ingancin magunguna da abinci ta Najeriya NAFDAC. Cutar malaria da ake samu daga cizon sauro yana hallaka sama da mutane 600,000 a duk shekara, galibi yara da jarirai daga nahiyar Afirka. Najeriya mafi yawan al'umma a nahiyar, ita ce ƙasar da cutar ta fi addaba a duniya, inda take da kashi 27 cikin 100 na kamuwa a duniya. Kana take da kashi 32 cikin 100 na mace-macen cutar, a cewar wani rahoton hukumar WHO na shekarar 2021.
To, an jima kaɗan Babu Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda ofishin jakadancin Amurka kamar yadda ya saba ya shirya liyafar buɗe baki don nuna karamci ga al'ummar musulmi masu azumtar watan Ramadan wanda ke kusa ƙarewa. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da cikakken rahoton.
Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya shirya taron buɗe baki a wani mataki na ƙara ƙarfafa danƙon zumunci. Buɗe bakin da ya gudana ƙarƙashin jagorancin babban jami'in diflomasiyar Amurka, Mr. David Grain, an shirya shi ne a lokacin watan Ramadan. Rukunan jama'a daban-daban ne suka samu halartar wannan bikin buɗe baki, ciki har da 'yan jaridu, masu ruwa da tsaki a fannin fasaha, malaman addini da kuma abokan Amurka. Wani bangare na makasudin wannan buɗe baki shine ƙara jaddada aƙidar Amurka na yin haƙuri da juna a sha'anin addini da kuma 'yanci. Mai sharhi kan al'amuran diflomasiya Bashir Dan Musa na ganin wannan buɗe baki zai ƙara inganta alaƙa tsakanin ɓangarorin biyu.
Wato wannan gayyatar shan ruwa da embassy na America suka kira wasu musulmai 'yan Najeriya yana da kyau, Malam Hassan. Duk wanda ya gayyace ka walima a gidan shi ko a wurin aikin shi ya karrama ka, kuma ya mutunta ka, kuma ya ɗauki ka da muhimmanci. Balle a ce ƙasa kamar America wadda take da girma a duniya baki ɗaya, kuma take da muhimmanci a siyasar duniya baki ɗaya, kuma mutanenmu, yawancin mutanenmu na nan ɓangaren mu, ba mu da wani kyakkyawar fahimta tsakanin mu da su. Wannan gayyatar tana da kyau sosai da sosai. Alama ce na cewa ita America ba ta kyamar Najeriya, ba ta kuma kyamar musulunci kamar yadda ake tunani. Kuma alama ne ta cewa idan ma akwai wani abu da ya shige mu duhu tsakanin mu da su, to wannan gaita ta nuna cewa sun buwa da kofa na duk wani abu da muke so mu tambaya game da su mu tambaya. Kuma ina ganin wannan alama ce ta cewa su suna neman a samu kyakkyawar hulɗa da dangantaka tsakanin su da mu musulman Najeriya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, a gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Babu Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
An shiga rufe tafsirin azumin watan Ramadan na bana, hijira 1444 a manyan majalisun tafsirai a sassan Najeriya daban-daban don shirya idin karamin sallah ko tafiya Saudiya don umra. Ana son ran gudanar da idi na karamin sallah na bana a ranar Juma'a ko kuma Asabar mai zuwa, wato ranar 21 ko kuma 22 kenan ga watan Afrilu na wannan shekarar. Nasiru Adamari Kaya ya ziyarci wani wurin rufe tafsiri ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
A headquarter GBS da ke wuta ko Abuja, Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe ya rufe tafsirin da jan hankalin duk wanda Allah ya ba wa jagoranci musamman ma irin na demokradiyya ya sani akwai wa'adin kammala mulki. Shehu malamin ya ce abin da zai taimaka wa jagororin shine wasu shugabannin da suka shude.
Amma saboda ba a tabbata kaman kujera aski ce in wannan ya hawa aka masa aski sai ya sauka. Sai wani ya sake hawa shi ma sai a masa aski. To idan ka hauda lokacin da za baka aski da kai da ka rude ka gigice ka gane cewa nauyi ne da haƙin al'umma. To muna kira zuwa ga su shugabanni kuma su koyi darasi daga rayuwar shugabanni waɗanda suka gabata. Akwai shugabannin da har yanzu da an kira sunan su za a musu addu'a da fatan alkhairi. Akwai shugabannin da an kira sunan su al'umma sai su ji kaman bala'i zai sauka. Duk wannan ba zai rasa nasaba da irin yadda suka gudanar da shugabancin su ba.
Hakanan malami ya bayyana shirin GBS na daukar nauyin aurar da mata marayu masu kwazon karatun Alkur'anul Karim. Mai martaba sarkin Buhari Alhaji Muhammad Musa Ijakoro ya halarci rufe tafsirin a madadin sarakunan yankin birnin tarayya Abuja.
Ina miƙa godiya ga Allah subhanahu wataala mai komi mai kowa. Mun saurari karatun Alkur'ani mai girma tun daga farkon azumi har zuwa yanzu. Ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sa wannan karatun Alkur'ani ya amfane mu duniya wa lahira.
An ga mutane na nuna juyayin karatuwar ƙarshen azumin da kan kasance wata da mutane kan ƙara kaucewa miyagun ayyuka yayin da wasu masu hannu da shuni kan kyautata wa sauran talakawa. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida El Hikaya, a kuma gaida Babu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda gamayyar kabilun kasar ke ta abubuwan faranta rai da nukukan mutanen kasar albarkacin wannan wata na Ramadan wanda ke kusa karewa. Silabar ma gare ka.
Lura da yanayin damuwar da yara marayu ke tsintar kansu ciki a irin wannan lokaci na shirye-shiryen sallah ya sa kungiyar haɗin kan kabilun Nishir wato Le Nishirien Sunday Cousin ta shirya buki domin rarrabawa irin waɗannan yara tallafin tufafi da abincin sallah ta yadda za su samu damar yin shagulgullan karamar sallah cikin murna da annashuwa kamar yadda abin yake a wajen sauran takwarorin su yara. Muhammad Lawali Ali Shibo shine shugaban kungiyar ta NSA mai yaki da bambancin kabila a Niger.
Wannan ishara ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace ana wa kafilil yatama ka hatain, yace da ni da wanda yake taimaka ma marayu kamar haka muke. Ya nuna da ya tsuntsun shi guda biyu da manuniya da gashi, haka yake nuna cewa mahimmancin maraya a cikin al'umma. To shine a kowace shekara muke yin cewa a taimaka musu abin da za su yi kayan sallah, wa in kana misali ne muke bada domin isa ba ya kamata kowa ya sa hannun shi a jiyu a taimaka ma wannan marayun, saboda wanda yake doron kasa gobe mutuwa zai ya bar nashi da maraya.
Wasu daga cikin iyayen yaran da suka samu wannan tallafi sun bayyana mana yadda suke jin abin a ransu.
Sunana Shafsiya Mamu, ni uwar marayu ce. Shekara wajen hudu da rasuwar mai gida na, kun samu sutura, mun samu kudi ko mun samu shinkafa. Mun gode Allah saka da alheri, Allah ba da lada.
Ita ma Malama Ramatu Abdu wacce nata yaron ya samu tufafi ta nuna farin cikinta akan wannan yunkuri.
Wallahi taimaka a bori ala,
tace wannan taimako ya yi kyau saboda abu ne da aka yi domin yaran da mahaifansu suka rasu. Muna yi wa Allah godiya, su ma muna gode musu saboda kokarin da suke yi. Yaro na ya rasa mahaifinsa tun yana da shekaru 4 a duniya, kuma mahaifiyarsa ta rasu yau shekaru 12 da suka gabata. Ban taɓa samun tallafin sallah ba sai a wannan karan. An ba mu shinkafa, muna godiya.
Wallahi.
Kamar yadda aka saba a irin wannan lokaci na gabda kulle 13 ta ƙarshen watan azumin Ramadan, kungiyar ta NSA ta tattara malamai don sauke Alkur'ani mai tsarki a matsayin wata gudunmuwar neman mafitar matsalolin tsaron da ake fuskanta a yau. A cewar Muhammad Lawali Ali Shibo, wajibi ne jama'a ta rinka tunawa da dakarun tsaro
domin mutane ne wanda suke fagen daga wanda basu huta ba sahiya da marece domin tsaron mu. To abinda zamu musu tunda ƙarfin mu bai kai ba mu she mu kama tare da su shine mu sa su cikin addu'o'i, mu sa ƙasa kun baki daya cikin addu'o'i da ma ƴan kasashen mu wanda suke kasashen waje a zamane.
Wannan shine karo na hudu da kungiyar hadin kan kabilin Nijar NSA ke shirya irin wannan taro na ayyukan jin kai da nuna kishin ƙasa albarkacin watan Ramadan ta hanyar tarbacen da take samarwa daga wasu ɗaiɗaikun mutane. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Barma, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Wannan zaɓen da aka yi abin da sa muka ce a je kotu saboda akwai tambayoyi mutum biliyan 500 ya ce zai yi aiki na'urar da ya kawo ta kada yace ba yi aikin ba, sannan a ce kawai mu je kotu mu bi a ilimi sai a ce a yafe. Shi ne muke so mu tambaya me ya faru, me yasa saba din ba ta yi, me yasa saba din ta faɗi, wa aka ba kwangila waɗannan kuɗin, me yasa wannan abu ya canza. Idan muka san wannan abu sai a yi documentin ɗin shi.
Ku ɗan arewa kuka ɗauko asuwaji kuka kawo ko hatta ko mura ko Ankara, wallahi wallahi ba ma fata, amma muna keta zuwa tun ba za a dade ba ku dawo cikin mu kuna kuka kaman da muke kuka yanzu muna complain.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin me yasa yanda wasu jam'iyyu suke cewa sun dauki kaddara dangane da zaben da aka yi wanda ya haifar da nasarar Ahmed Bola Tinubu a zaben shugaban Najeriya da aka yi, wasu ke cewa su basu dauki kaddara ba, ba za su yafe ba sai sun je kotu. Sannan zargin da ake yi wa Atiku Abubakar na cewa lokacin da yake mataimakin shugaban kasa bai kawo ci gaba a yankinsa ba ma balle arewa, gaskiya ne akwai adalci a cikin wannan zargin? Ba da bayan haka, idan ka dubi 'yan siyasan Yarbawa da na Hausawa da na Ibo, wanne ne suke in sun yi magana ke ɗaukar magana su cewa za su cika maka alkawari? Duk wannan suna cikin abubuwan da za mu duba a yau a wannan shiri na tsaka mai wuya. To amma kafin mu je nesa, bari mu ji wasu ra'ayoyi masu alaƙa da zaben da aka yi.
Sunana Reverend Dr. Sunday Ibrahim. Idan ka dubi Najeriya ko kuma kasashen da suka ci gaba, idan ka ambaci kamar America ko Britain ko Canada da sauransu, ka gane da cewa akwai ababa guda biyun da ya sa sun ci gaba. Na ɗaya sun cire addini, na biyu sun cire ƙabilanci. In za mu iya mu ci burin wannan cire addini mu cire ƙabilanci, mu sanya cancanta a mulkin kasan nan, ina jin Najeriya za ta zama ƙasa ne wanda ba wanda ma za su iya kirji.
To yanzu bari in sada ku da Nasiru Adamu Kaya tare da bakinsa, wato Alhaji Sanusi Babantanku Barayan Bauchi na jam'iyyar APC da Yusuf Ardo na jam'iyyar PTB da kuma Ibrahim Hussein Abdulkarim na jam'iyyar Labour Party, domin mu ci gaba da muhawarar da muke kan zaben da aka yi a Najeriya a cikin watan Fabrairu da ya gabata, wanda kuma ya haifar da Ahmed Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe wannan zaben. Malamai mu je.
Wannan zaben da aka yi abin da sa muka ce a je kotu saboda akwai tambayoyi mutum biliyan 500 ya ce zai yi aiki na'urar da ya kawo ta kada yace ba yi aikin ba, sannan a ce kan waje kotu mu bi a ilimi sai a ce a yafe. Sai a ce a yafe, ka san biliyan 500 asibiti ne za su gina? Duk gaba da kisan da aka yi na asusun rai na biliyan da suke nema, biliyan 200 da abu suke nema. Me yasa aka yi constitution aka yi doka? Saboda a riƙa tunanin cewa waɗannan abin da aka mai da mu 2019 aka mai da mu 2011 ko aka mai da mu kafin 2011, shi ne muke so mu tambaya me ya faru, me yasa saba din ba ta yi, me yasa saba din ta faɗi, wa aka ba kwangila waɗannan kuɗin, me yasa wannan abu ya canza. Idan muka san wannan abu sai a yi documentin ɗin shi. History, abin da ake so a history shi ne waɗanda suka zo baya in kun tafi na tafi Yusuf Bakanan, wasu yare ka su gosu sai ga abin da ya faru, ga abin da aka yi, ga abin da aka yi, ilimi haka yake yiwuwa. Kuma wannan shi zai haɗa kanmu, shi zai haɗa ƙasar Najeriya. Amma dan yau ka ce ba ka san inyamun ko inyamun ake baya sun Bahaushe, wanda zai ci gaje wannan abu shine wanda ke kasauje na
kwana. Abin da wannan mallan maganar an riga da an yi abin da yake baka magana, watakila akwai laifuffuka da mutanen ake gani a wajen Igbo yasa ba a zaɓe ku ba, abin da yake magana kenan.
Wazirin Adamawa Atiku Abubakar a 2000 da kafin wannan lokacin an masa wasu in ana maganan talauci ko sabuwar ta ce gwamnatin su ne ta PDP lokacin ta jawo hakanan kuma sai a ce arewa maso gabas ba ga wata hanya lokacin na mataimakin shugaban kasa bai kai wai hanya ko garin su jada ba irin waɗannan zarge-zarge yake masa kuma sannan yana da tsari irin na ɗan jari hujja baya ganuwa wajen talakawa da sauƙi me zaka ce kan waɗannan
ka san duk lokacin da Allah ya ɗaukaka ka ba za ka rika ƴan hasada ba a tarihi an yi shugabanni waɗanda Allah ya zaɓe su ya yarda da su ya sa musu albarka amma a garuruwansu mutanensu ba su fahimce su a lokacin da Allah ya ɓullo da su ba sun sha wasu gwagwarma kafin daga baya sai da wasu suka ɗauke su suka rungume su kafin nan Allah ya sa daga baya wasu daga cikin mutane suka fahimci su waye ne Allah ya sa a cikin su so shi Atiku mutum ne wanda Allah albarkace shi tun kafin ya zama vice president mutum ne mai arziki kuma wanda yana cikin siyasa sosai mutane ba sa ganin alkhairi yawanci ba sa fadin alkhairi ba in sun gan shi Atiku as a batsin shi na vice president farkon mulkin sa kowa san ya dani rawan gani a cikin gwamnati an bashi dama wanda ba wai dama 100% ba mulkin sa na karshe da last four years din sa mai gidansa wanda suka yi aiki tare Obasanjo ya sa shi gaba saboda munafikin tsoho ne wanda ba da imani
saboda dai ba za ki rashin munafiki ba
to okay mutum na gyara magana na mutum ne wanda yake yana da hasada a tare da wanda ya sa hasada akan Atiku sosai hasada mai karfi wanda ya so ya wulakanta sa wanda kun san da ya kare a kotu da rigingimu da bala'i wanda an yi kotu har illa masha Allah ba irin wulakanci ya sai da ya sa lamkin nashi a gwamnati kwata-kwata ba ya yi da shi to idan shugaban kasa ba ya yi da kai a matsayinka na ba su kai saka kai wani aiki garin ku wannan laifin shugaban kasa ne na wannan lokaci Obasanjo ake ganin ne saboda ya bata ma Atiku record kamar yanzu yanda Bayan Bauchi ke zargin Atiku ba kai ayyuka ba yi kaza intentionally Obasanjo mugunta ne da bakin ciki da hasada da munafici irin na Yarbawa wanda kuka dauko mana yanzu yayi masa a lokacin domin ya lalata shi a irin rana irin ta yau to saboda haka ina gaya ma ku ƴan arewa da kuka dauko ko asuwaji kuka kawo ko hatta ko lura ko ankara muna gaya muku kamar yanda abokina Alhaji Ibrahim ya faɗa wallahi ba ma fata amma muna keta da zaton ba za a daɗe ba ku dawo cikin mu kuna kuka kamar yanda muke kuka yanzu muna complain wallahi ko hatta dai shi duk Najeriya ba mutum da bai da alƙawari bai da amana bai da gaskiya mutumin da yake a kullum maganar da za ku yi da shi daban abin da yake da zuciyar shi daban kamar bai rabe kan Najeriya gara ma iya muni da bai rabe a amana kuma in aka dawo ta wani gefe
amma banda amana da yin mulki ne gara ji ba za ku da yawa ku ya zuwa Najeriya ne yanzu ba zai zan zagi wani da cikin zuwa banda nake roƙo don Allah yadda kace za ku mika wa Allah wannan kai da aka yi muku to Allah ya mika shi wajen Allah ya
haɗu
kai ma Allah roƙonka don ka ga fata wanda suka zaɓi daga inyamurai ne sai
da Hausa
daga inyamurai ne sai Kirista a'a na yi ku fadi
su ne ma
da su ne ka kai
musulmi su da ba
wanda
su ne musulmi
amma da yau ka kai
musulmi ne ba
inda kai
da su ka to
ka gane wanda muna ganin in ma musuluncin ne
to kuma ko kuma ba ba
don Allah kar ka ba da shawara akan abin da za a rubuta Allah
idan na fahimci wanda ya ta wato Alhaji Nasiru idan na fahimci Alhaji Ibrahim karan da za su je ba wai Bola Tinubu za su kai kara ba nasarar Bola Tinubu za su kai kara Ahmed ne da taimo mutane ƙarya taimo da mutane kuma ta cike zargin ta kwashe ina zuwa kai amma ni na ce a matsayin mu na magoya bayan Atiku a kuma matsayin shi na dattijo uban kowa a Najeriya duk ɗan siyasa da yake siyasa yau a Najeriya albarkacin su Atiku ke ci saboda haka a matsayin shi na uba kamar wannan babban shugaba an yi wannan abin da aka yi Ahmed
da mutanen fita obi sun jawo mana wannan rugundumin ta kasance haka shi a tiko dangane bar ma Allah ya ba ni wannan duk abin da zasu yi Allah ya gode mu duka jama'a shi ya bar ma Allah ko a tiko yayi mulki ko kar yayi mulki a tiko shugaba ne muna nan za mu sa ido in aka cutar da arewa za mu fito mu faɗi wanda suka cutar da arewa ba tunan gome ku ne kuka jawo shi kuka hada baki da gwamnatin arewa da suka karbi kuɗi lokacin primary suka kawo shi a zargi ne a zargi ne amma kuma zargi a tare alama da gaskiya domin mutane da yawa sun tabbatar da cewa an yi amfani da dala a lokacin primary zargi ne ni ma haka na ji an faɗa
maganar yarba ka gane da take magana kaza 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 ka gane mu wannan gwamnati ba zagin da ba a yi wa Buhari akan Fulani ne saboda haka opposition yanzu da ake ba wanda yake zagin mulkin yanzu a Najeriya irin zagin na Fulani ba don koyo ba don ba sa son Buhari suke faɗan wannan ba kuma don bai ba don duk abin da Buhari zai yi na zaman da neman a zauna lafiya a Najeriya ya yi da ba kai saka je kai sallah a masallaci da
ba
da da ba kai saka magana
Ibrahim
ba kai saka je kai sallah a masallaci da mangariba ko da isha'i ba amma sai an bude jakanka sai ba ma za ka je ana wani sai ka je ka samu neman da gari sallah da a masallaci wani lokaci neman da ma ba zuwa dum haka aka yi kowatan ya zan kuma aka local government nawa suke hannun yan ta'adda suka kwace amma sai da Buhari ya zo aka samu wannan zaman lafiya a halin da muka ci zama fake nan a gwamnatin PDP sannan aka zo Buhari ya zo ya hau duk wannan abu suka kau mutane suka rufe ido ba su gani sai dai kawai don ana neman gyara economy watakila ta wani waje tana ya lalace tana lalace a'a ba Fulani ne ba iya mulki a'a ba Fulani shi ne kaza ba Fulani.
Kuma da lafiya za mu ja burki a wannan wuri sai kuma Allah ya kama rana wato mu kawo muku wani sabon shiri a madadin Nasiru Adamu da kai wakilin mu na Abuja da bakin nasa yini Aliyu Mustafa Sokoto a Washington DC a huta lafiya.
To a gaishe ka da tawagarka yanzu kuma lokaci ne na sauraron karatun Alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan Ramadan.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سنان منصور محمد السهي دقى دار القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا أما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليه آياتنا قال وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم.
To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takeice.
Ibrahim a takaice a jiya litinin sojojin bangarorin da ke fada da juna na neman mallakar Khartoum babban birnin Sudan sun yi ikirarin samun nasara yayin da adadin mutane da suka mutu a rikicin ya haura 180 a daidai lokacin da Washington da wasu kungiyoyin kasa da kasa da wasu manyan birane a fadin duniya suke kira da a gaggauta tsagaita wuta. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya gana da takwaransa na kasar Ukraine domin tattaunawa akan hukunta duk wanda aka samu da laifin yaki a lokacin mamayar Russia zuwa kasar Ukraine. An dai baiwa Iran ta yi shiga tsakanin Russia da Ukraine domin kawo hanyar da za a samu ƙarshen wannan yakin.
Da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hanki karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato bakon kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakuma Kiri wanda ya tana gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza sai kuma engineer mu John, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata da hira. Wassalamu.